Jama'a barkanku da asuba, barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan lokaci kan mita 25 da mita 31 da kuma mita 60. A jamhuriyar Niger ana jama'a gidan rediyo mu na VOA Africa take kan mita 102.5 ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da Fara da Sarauniya da Nomad da Dalo da kuma Niya a Burnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko sashenhausa.com. To jama'a mun ji dadi da kuka ci kuma mutuncin sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustafa Sakwata tare da Juma'a Alike tarbon ku ga shirin wannan safiya ta Laraba. Bari mu fara da kanin Laraba.
An ƙara wa'adin dokar ta bace a ƙasar Turkiya da watanni uku a yayin da hukumomin ƙasar ke ci gaba da kaiwa wasu mutane su mame. Ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Siriya sun yi zargin gwamnatin ƙasar da laifin keta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta, a saboda haka ba za su halarci taron samun zaman lafiya da Rasha ta shirya yi a ƙasar Kazakhstan ba. Sannan kuma ruɗami ya ɓarke a zaman farko a Majalisar Dokokin Amurka jiya Talata.
To a gaishe ki, to bayan labaran duniya.
Mun buɗe hanyar ne domin yanzu mun ga cewar zaman lafiya ya kankama a wannan ɓangaren.
Jami'an ƙasar Kamaru suna magana game da hanyoyi da kasuwannin da aka buɗe a ƙasar sanadin nasarorin da aka samu kan mayakan Boko Haram. Muna da rahoto kan wannan. A Najeriya kuma
duk wanda yake gwamnati ya san wannan hurucin da shugaban ƙasa ya yi gaskiya ya fadi. Babu gwamna a Najeriya da yake da hujjan cewa shi bai iya biyan albashi.
To shi ba wannan muna da rahoto kansa inda za a ji yadda maganar shugaba Muhammadu Buhari take samun goyon baya daga bangarorin jama'a da shugabannin kwadago da siyasa da su kansu ma'aikatan gwamnati. Amma bayan duka wannan akwai shirin demokuraɗiyya. Amma sai bayan labarai.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Majalisar Dokokin Ƙasar Turkiya ta ƙara wa'adin dokar ta ɓacin da aka kafa a ƙasar da watanni uku a yayin da hukumomin ƙasa suka ci gaba da kaiwa waɗanda ake zaton mugwaya bayan Fethullah Gulen, malamin ƙasar da ke gudun hijira, su mame. Gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci bayan yunkurin juyin mulkin 15 ga watan Yulin bara da ya ci tura. Ta yi zargin cewa Fethullah Gulen da mugwaya bayansa ne suka yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar. Tun bayan yunkurin juyin mulki, 'yan sandan ƙasar sun kama fiye da mutane 40,000, kuma kimanin ma'aikatan gwamnati da wasu mutane 100,000 ne aka dakatar daga ayyukansu bisa zargin cewa suna da alaƙa da ƙungiyar Malam Gulen. Dokar ta ɓacin ta baiwa hukumomin Turkiya ikon dakatar da ayyukan ƙungiyoyin jama'a da daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma rufe kafofin yaɗa labarai ba tare da sun nemi izini ko kuma samun amincewa daga Majalisar Dokokin Ƙasar ba. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi alawa dai da dokar ta ɓacin, har ma ta dakatar da wakilcin ƙasar Turkiya a cikin ƙungiyar, matakin da ya ɓatawa shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan rai. Har ma ya ce ƙungiyar ƙasashen Turai ta daina yin katsalanda a harkokin ƙasarsa.
To manyan ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Siriya kuma sun ce za su jingina halarta shawarwarin samun zaman lafiya na share fage da ƙasar Rasha take shirin yi wani lokaci cikin wannan watan a Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan. Ƙungiyoyin 'yan tawayen sun yanke wannan shawara ne domin nuna rashin gamsuwa ga keta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka yi zargin cewa gwamnatin Siriya tana yi. Sannan kuma 'yan tawayen suna kuka game da hare-hare da jiragen saman yaƙi suka kai a kan lardunan Hama da Idlib, saboda haka suka ce sun dakatar da halartar duk wata tattaunawa da aka danganta ta da shawarwarin da za a yi a can ƙasar ta Kazakhstan. Dakatarwa ko kuma jingina halartar shawarwarin babban koma baya ne ga shirin yin shawarwari da Rasha ta shirya ba tare da haɗawa da ƙasashen yammacin duniya ba.
Ruɗami ya ɓarke a zaman farko a Majalisar Dokokin Amurka jiya Talata, a yayin da 'yan jam'iyyar Republican waɗanda suke da rinjaye a Majalisar Wakilai suka fara ƙulle-ƙullen canja sharuɗa ko kuma ƙa'idodin kwamitin da ke nazarin ɗa'a da halayyar wakilan majalisar. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar suna shirin kusan ƙwace ikon kwamitin, matakin da zai ƙayyade iyawar kwamitin na binciken wakilan majalisar da ake tsammanin sun aikata laifuffukan da suke da alaƙa da ɗa'a. A wata sanarwa da ya gabatar da ke goyon bayan wannan mataki, kakakin majalisar Paul Ryan ya ce akwai buƙatar a yi wa ayyukan kwamitin kwaskarima, amma kuma ya dage a kan cewa kwamitin zai ci gaba da gudanar da ayyukansa ba tare da shishigi ko tsangama ba. bayan sa'o'i wakilan ƴan jam'iyyar Republican suka janye bayan da suka fuskanci turjiya ko kuma rashin amincewa sosai daga dukkan majalisan.
To har yanzu kofar da shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Barack Obama yana kokari ko kuma yana shirye-shiryen tura ƙarin fursunonin da ake tsammanin ƴan ta'adda ne da suke tsare a cibiyar tsare mutane ta Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba zuwa wasu ƙasashe kafin ya sauka daga kankaragar mulki a ranar 20 ga watan nan na Janairu. Idan Allah ya kai mu matakin da zai wasali shugaba mai jiran gado Donald Trump wanda ya bukaci a daina sake irin wannan fursunonin. Jiya Talata Donald Trump ya bukaci a dakatar ko kuma a daina sakin fursunonin Guantanamo Bay din a wata sanarwar da ya sa a dandalinsa na Twitter a yanar gizo yana mai fadin cewa fursunoni mutane ne masu hatsarin gaske. To amma sa'o'i bayan ya gabatar da wannan sanarwa mai magana da yawun fada ta White House Josh Earnest ya ce yana sa ran za a mai da ƙarin fursunoni zuwa wasu ƙasashe kafin wa'adin mulkin shugaba Obama din na shekaru takwas ya ƙare a rantsar da Donald Trump a zaman shugaban Amurka na 45. Idan dai ba a manta ba a lokacin da shugaba Obama ya tare kankaragar mulki a shekara ta 2009 ya lashe takobin rufe gidan yarin na Guantanamo Bay yana mai fadin cewa sansanin na tsarin mutane bai dace da halin Amurka ba. Domin ana tsare da yawancin fursunoni na tsawon shekaru da dama ba tare da yin musu shari'a ba, wasu kuma ma ana gallaza musu.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce a saboda ƙalubalen da duniya take fuskanta a yanzu lokaci ne da ya dace wa Majalisar Ɗinkin Duniya ta cusa ƙarin martaba a yadda take gudanar da harkokinta. A wani ɗan jawabi da ya gabatar jiya Talata, Antonio Guterres, ɗan shekara 67 da haihuwa, ya ɗan bayyana alƙiblar da majalisar ke buƙatar ɗauka a wa'adin shekaru 5 da zai yi da ya fara a hukunce. Ya ce akwai buƙatar majalisar ta saurari buƙatu da kuma damuwar kowa da kowa a duk faɗin duniya, kuma ya ce ba abu ne mai sauƙi ba. Haka kuma ya ce gaskiyar maganar ba za su yi shir ba su da shir wato ba su yi shirin da ya kamata su tunkari ƙalubale ko kuma matsalolin ba. Haka kuma ya bayyana matsaloli da kuma gazawar majalisar, a saboda haka ya buƙaci haɗin kai wajen yin canje-canjen da ya kamata domin inganta iyawar majalisar na tunkarin matsaloli da kuma magance su a kan lokaci.
To mun kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC. To rahoton mu na farko daga ƙasar Kamaru yake kuma yana magana ne game da hanyoyi da kasuwanni da aka buɗe a sanadin nasarorin da sojojin Najeriya da na Kamaru din suka samu akan mayakan Boko Haram.
Hararen Boko Haram sun hana 'yan kasuwa da masu kai kawo na neman sarrafa rayuwar kansu gudanar da harkokinsu a garin Mokolo na ƙasar Jamhuriyar Kamaru tsakanin su da ƙasar Tarayyar Najeriya, inda yawancin jama'an wannan ɓangaren suke shiga da fice a tsakanin ƙasashen guda biyu. Yau kimanin shekaru 2 kenan da jama'an wannan ɓangaren suke cikin halin ni'asu, amma yanzu kasancewar an ci ƙarfin maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa, gwamnatin kasar ta bude hanyar magajin garin Mokolo Albert Menkon shine ya jagoranci bude hanyar. Mun bude hanyar ne domin yanzu mun ga cewar zaman lafiya ya kankama a wannan bangaren, kuma dakarun tsaronmu suna sintiri. Shine muka ce tunda an gama da Boko Haram to ya cancanta mu bude wannan hanyar. Sannan na tambayi Malam Audu, dan kasuwa ne, ga farin cikin da ya nuna.
Farin cikin da zan iya nuna shine yanzu mun shekara 2 ba mu kasuwanci, to amma yanzu sanadin bude wannan mun samu hanya za mu yi kasuwanci, muna samun abubuwan da za mu taimaka wa junanmu da kuma sauran al'umma. Muna gode wa gwamnati koransu a turo ma'aikata da suka zo har suka koran mana waɗannan jahilai din Boko Haram.
Limamin cocin Katolika na garin Mokolo Jambarga shi ma ya gudanar da addu'a na zaman lafiya. Mun yi addu'an zaman lafiya ne, kuma kasar mu dama can mun gaji zaman lafiya. Yan ta'addan Boko Haram ne suka lalata mana wannan bangaren namu, amma yanzu mun kammala da su. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Gaishe ka Awal, bari mu koma cikin Najeriya kanta, inda mutane suke ci gaba da bayyana goyon baya ga kalaman da shugaban Najeriya yi na korafi kan jihohin da ba sa biyan albashi, duk da mankudan kudaden da yake ta cilla musu.
Kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da gwamnonin Najeriya na ci gaba da daukar hankalin jama'a. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya ci babu wata hujja ko dalili da zai hana gwamnonin biyan albashin ma'aikatansu bisa la'akari da irin kudaden da gwamnonin ke samu. Shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na Majalisar Dokokin Jihar Niger, Malik Madaki Boso, ya ce shi fa yana tare da shugaba Muhammadu Buhari.
Duk wanda yake gwamnati ya san wannan hurucin da shugaban kasa yi gaskiya fari. Babu gwamna a Najeriya da yake da hujjan cewa shi bai iya biyan albashi. Banda kudaden da gwamnatin tarayya take bayarwa a kowane wata, akwai a cikin wasu lokaci da zaka ga ita federal government ko shugaban kasa a wanda kudin da muke cewa bailout, akwai wanda aka bayar a wancan shekaran da ta shige, akwai bailout da aka bayar na biyan albashi. Bayan wannan ya sake bada kudi wanda ya bayar ya ce wannan kuɗa bailout ɗin musamman kuɗi ne wanda za a yi aiki da shi. Kaga ya babbanta wannan abun.
Dan siyasa tsohon shugaban jam'iyyar CPC a jihar Niger, Umar Sha'aibu, ya ce ya yarda da kalaman shugaba Muhammadu Buhari saboda a yanzu ba a rufa-rufa a cikin kowane sha'ani.
Gwamnatin tarayya tana publishing, tana buga wannan duk abin da aka ba kowa a jarida, wannan gashi zahiri. Baicin haka, idan jihohi suka samu matsala, gwamnatin tarayya takan kawo tallabi.
Me ɗan kungiyar kwadagon ke cewa akan wannan al'amari?
Suna na Comrade Yunus Satanimu, ni ne TUC chairman at the Trade Union Congress a Niger State Council. So kaga in yazo yi magana haka nan, gwamnoni ba su da wani dama su gaya mutane ko ma'aikata su ce ba su da ƙarfin biyan albashi.
Suna na Comrade Yahaya Edison Dako, chairman NLC Niger State Council. An ba da Paris Club sun mayar da kudin. Shugaban kasa ya ce a raba wannan kudin ga kowane jiha. Ta yaya wannan shine hujja ta cewa ba gwamna da zai zauna cewa shi bai biya mutanensa albashi ba?
Kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indachi ya ce gwamnan su baya cikin jerin gwamnonin da shugaba Muhammadu Buhari ke nufi.
Shi baya cikin wannan cikin gwamnoni da ake bin bashi.
A nan jihar Niger dai akwai dimbin ma'aikatan kananan hukumomi da suka share watanni babu albashin. Sannan a gefe guda akwai tsaffin ma'aikatan gwamnatin jihar sama da 500 da ke bin bashin kudaden fansho. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Magani annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin nan Germany, shi jirgin nan Ingila, to ja ka da Italiya in ya dan fauka ya kariya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan.
To ga Sheikh Mustapha, idan Allah ya samu ga karfe 8 na safi a shirin mun hantsi an jima kadan, muna da rahoto na musamman game da badagalar da ke tare da babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kan batun kungiyar yanka ciyawa.
Tsakaninka da Allah an yi wannan aiki ko kuma kawai ka ba da sheda zurne?
Wallahi tallahi an yi wannan aiki, ni sheda ne ta kowane bangare.
To mun ga almudahana, mun ga rashin mutunci, mun ga zalunci, mun ga amfani da yan gudun hijira wurin azurta kansu da wasu mutane suka yi a gwamnati.
To sai da kaci zuwa wannan rahoto. To kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
demokradiya a yau. Cikin shirin zamu dora kan hasashen da masana suka yi game da sabuwar shekarar nan ta 2017. Jama'a masaro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun kawo kashin farko na hasashen da masanin ilmin kimiyyar siyasa Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Malam Dallaji Abdullahi masanin ilmin taurari suka yi game da wannan sabuwar shekara. Mun yi alƙawarin zamu dora. A sakonsa na sabuwar shekara shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu wata hujja da za ta sa gwamnoni su gaza biyan albashin ma'aikatan su ganin magudan kudade da suke karba. Kwanaki uku kamin shugaba Buhari ya furta haka, mun tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa wani irin hasashe suke yi wa jihohi a bana.
Babu shakka gwamnoni sun taimaka wajen takuruwar da aka yi a shekara ta 2016 in biyan sa albashi, zaɓin wasu abubuwa da kuɗaɗensu, da kuma takure ƙananan hukumomi da hana su motsawa, da kuma wato zaɓinsu na yin wasu abubuwa waɗanda ba sa ƙarawa tattalin arziki ko kuma siyasar wani tagomashi, kamar yawan tafiye-tafiyensu da wasu abubuwa da suke yi na san kai na kashe kuɗi, wanda duk ya taimaka wajen wahalar da aka shiga. Shi ma fatanmu ya zama na sun fahimci wannan halin da ake ciki, kuma sun rage abubuwa.
Dr. Said Dukawa, kasashen duniya an ga wata sabuwar guguwar canji da ta fara kadawa, misali daga Ingila na fice wata daga ƙungiyar tarayyar Turai, da zaɓe a nan Amurka da ta haifar da bazata. Ta ya kuke kallon wannan sauye-sauyen za su yi tasiri ga al'amuran harkokin duniya?
To, ma gaskiya babu mamaki idan wannan sauye-sauyen suka haifar da canje-canje masu ƙarfi. Alal misali, wannan ficewar ta Ingila daga tarayyar Turai zai iya janyo wasu fice-ficen ko kuma buƙatar wato waɗansu gurare su daɗa neman 'yancin kai, wannan kuma zai iya haifuwa ga watakila wato in canjin ya yi canji ya yi tsanani, ba zan yi mamaki ba idan aka samu wato fashewar wasu ƙasashe da samar da waɗansu sabbin ƙasashe a dalilin fashewar da waɗansu suka yi. Tunda lamba tana daɗa masu ana daɗa matsalan ba a wurare da dama wajen buƙatar canjin nan, kuma wani lokacin canjin gwamnati kaɗai yana gaza samarwa da mutane wato sauƙin da suke fata da tunanin da suke na cewar rayuwa za ta canza ɗin.
A nahiyar Afirka fa, misali rikicin zaɓen Gambiya, taɓarɓarewa al'amura a ƙasa kamar Libya.
Yau, nahiyar Afirka ƙari a kan ko ina ma akwai matsalar ƙabilanci, tasirin ƙabilanci a siyasa da yake da ɗayawa, wanda waɗansu 'yan siyasar da kuma ma talakawansu suke ganin kamar watakila katancewarsu tare shi ne yake janyo musu matsala, suke ganin kamar inda za su rabu za su fi saurin samun ci gaba. Akwai irin wannan, sannan kuma guguwar canjin da take kadawa ko ba komai za ta matsa wa 'yan siyasa su dinga karɓar canji ɗin, su dinga yin canji akai-akai. Domin kamar Gambiya, shugaban za a iya cewa ya gaza wajen karanta rubutu, ya gaza a wajen gane cewar canji fa wato ya samu a Afirka, yadda ba za hannun agogo ba zai iya komawa baya ba, yadda ba za a iya komawa yayin mulkin mallaka ba, haka ba za a iya komawa yayin juyin mulki ba na sojoji, haka kuma ba za a iya komawa yayin tazarce yadda waɗansu 'yan siyasa suka dinga dabaru suna yi ba. dole ne wannan canjin sai an hakura ya tafi da hannun agogo. Don haka wannan shine abin da yake akwai, kuma dai fatan mu kada su dinga bari yana zama wato sai an dau makami ce sai an yi yaki kafin su yadda su yadda a samu canjin da ake bukata.
Shi kuma Malam Dallaji Abdullahi masanin ilmin taurari, na tambaye shi makomar binciken da gwamnatin tarayya take kan zargin masu rubda ciki da dukiyar al'umma.
Abin da yake nunawa kamar yanda shi shugaba Buhari zai kasance da abokan hamayyarsa da kuma harkoki da aka sa a gaba na bincike, wato alhamdulillahi akwai yar matsala. Matsalar da ke nuna anan shi ne shi akwai tauran da muke ce masa a kausaji, kuma a cikin ka'ida ta ilimin taurari ana ce masa a ris da turanci shi ne himli kenan.
To
kuma yana da harafi na ta'un. To shi harafin ta'un baya son ya haɗu da wau. Idan ta'un ya haɗu da wau, ko kuma a wani taskinin ya haɗu da gidan kafi, ko kuma ya haɗu da harafin lamun, ta'un da lamun, to akwai matsala.
To
dukkan wanda yake wannan shi a yi na bincike aka ce ta'un da lamun, to ya san akwai matsala. Matsalar shi ne ga mutum a gidan abokan hamayyarsa ko gidan mukiyansa. To su kuma ga mukiyan nasu suna refreshin, su kuma ga su can suna da harafin wawun, ga san sun zo a gidan mulki a taurari. To saboda haka ko ta wace hanya ana son shi ya fada wani condition da zai samu bakin jini ko abokan hamayyarsa ne sara kansa, su kuma su gyara wani halin su da suke ganin kamar sun samu bakin jini a wajen mutane da za su samu farin jini a gurin, ko kuma a wajen mutane. To wannan shine matsalar. Sannan a cikin kashi biyu a cikin irin abubuwan da yake ganin zai samu damar aiwatar da su, to bisa dukkan alamu a wannan bincike alhamdulillahi ya samu galaba a kashi ɗaya, ko zai samu galaba akan abin da ya shafi kashi ɗaya. Ɗayan ne shi yake kona man rai. To abin da yake nuna nan Allahu akbar. To shine matsalar ta shafi mutane al'umma marasa ƙarfi talakawa. Samu yanda suke so a wannan lokaci shi kuma shi ne yake damunsa. To wannan shi ne duka matsalolin da suke nake ganin suna shafar su wayannan abubuwan. Kuma su wanda suke hamayyar da shi sun canja tsari, za su yi wani sabon salo wanda ma ba a san da shi ba.
Kana nufin za su kafa wata sabuwar jam'iyya su canja kamanni da hali ko kuma yaya?
Ba ma wai koda ba kafa sabon jam'iyya ba, a za su fito da wani abu na kyautatawa musamman abin da ya shafi wajen matasa.
To
za su canja tsari sosai ta yanda za su samu karkuwa.
To Hajji Dallaji, ana rikicin siyasa a Gambia.
Na'am.
Ta yaya za a kwashe?
Da mai kai da kuma
sabo da mai barin gado da mai jiran gado.
Shi kamar wanda ya ci zaɓe.
Na'am.
Akwai alamar nasara amma ba lalle ne karɓi mulkin ba, sai dai a canja wani zaben kuma wani daban ya fito a zaben.
Ya kuke kallon siyasar duniya, ganin Amurka an yi zaɓe kuma shugaban da ya zo kusan daga cikin gida ha waje kamar an yi itifaki ba a sansa, amma kuma dai Allah ya bashi.
Donald Trump zai alamar cewa ya fito a gidan kuɗi, zai fi ba da ƙarfi ne a game da harkar kuɗi.
Tattalin arziki.
Tattalin arziki.
Na'am.
Zai ba da ƙarfi ya ga cewar lalle Amerika ta samu ƙarfin tattalin arziki a wannan lokaci, a samu abubuwan masu ƙaru akan abin da ya zo ya samu. Kuma dai bisa dukkan alama yanda yake so ya samu kuɗin ba lalle kuma ya samu ba, akwai tsare-tsaren sa da yake da shi na tsarin tattalin arzikin ƙasa. To da alama ya matsa abin da yake so kenan, ko ba lalle ne ya samu hakan ba, amma dai zai ɗanyi ƙoƙarin sa iyanansa.
Shirin farko da muka gabatar muku makon jiya ya jawo hankalin Dr. Mansur Isa Yalwa, wadda a shafinsa a Facebook ya rubuta cewa shirin VOA Hausa na hasashen shekara ta hanyar ilmin taurari ya saba wa koyarwar Musulunci. Muna shirin za mu gabatar da wani shiri nan gaba kan sasalar yadda muka kai ga tuntuɓar masu wannan ilmi da kuma matsayarsa a ganinmu. Kamin nan, a madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Malam Dallaji Abdullahi da kuma waɗanda suka daidai da sautin shirin Jubahiro Diodone da kuma Solomon Abo, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Tuma da karfe 10:25 na dare a Washington DC kamu mu kai ga labarai a takeice ga wannan matashiya.
Wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya kasa ake fidda miliyoyin kudi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yakar wannan musiba. To ina fata jama'a in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo ba lallai bane mazinaci ne, ba lallai ya zama mai luwadi ba, yana iya dauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutun yayi aka amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen karin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma yan hanyoyi daban. To wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi, kar a dinga tsangwamarsa, kada a dinga la'antarsa, baka san yadda ya samu wannan ciwon ba. Kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah, in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah. Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa. Saboda jama'ar musulmi, zunubi wani shi'umin abu ne, in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin, in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi, in ka nuna shi kace ga me kaza kai da shi. Annabi kuma ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina, yi da mutum ya fi zina tsanani. Saboda haka ɗan uwana musulmi, duk wanda muka samu yana da wannan cuta mai masa addu'a, kai ma kana da baya, ka gode Allah da kai baka yi, ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi, ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi, ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi, ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba ya yi. Assalamu alaikum.
Ustaz Tijjani Bala Ƙalarawi kenan.
To Allah ya gane da mutuwar zuga labarai mu a takeice.
Majalisar Dokokin Ƙasar Turkiya ta ƙarawa adin dokar taɓacin da aka kafa a ƙasar da watanni uku a yayin da hukumomin ƙasar suka ci gaba da kaiwa waɗanda ake zaton mugwaya bayan Fethullah Gulen, malamin ƙasar da ke gudun hijira Sumame. Gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar taɓaci bayan yunkurin juyin mulkin 15 ga watan Yulin bara da ya ci tara. Manyan kungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Siriya sun ce za su jingina halartar shawarwarin samun zaman lafiya na share fage da ƙasar Siriya ta shirya yi wani lokaci cikin wannan wata a Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan. Kungiyoyin 'yan tawayen sun yanke wannan shawarar ce domin nuna rashin gamsuwarsu ga keta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka zargin cewa gwamnatin Siriya tana yi. Rudami ya barke a zaman farko a Majalisar Dokokin Amurka jiya Talata, a yayin da 'yan jam'iyyar Republican waɗanda suke da rinjaye a Majalisar Wakilai suka fara kulle-kullen canja sharuɗa ko kuma ƙa'idodin kwamitin da ke nazarin ɗa'a da halayyar wakilan majalisar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Barack Obama yana kokari ko kuma yana shirye-shiryen tura ƙarin fursunonin da ake tsammani 'yan ta'adda ne da suke tsare a cibiyar tsare mutane na Guantanamo Bay a ƙasar Cuba zuwa wasu ƙasashe kafin ya sauka daga kan ragaman mulki a ranar 20 ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu.
To Allah ya kai mu. To jama'a, wanda ya sauka kina a wannan shiri sai nan da awa 1:30 da karfe 8 kina agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 7 agogon mutanen Ghana. Muna fatan mu da muku da wasu shirye-shirye da rahotannin da za su hada da wannan rahoton da muka gaya muku na dambarbar da ake ta cin hanci da rashawa akan babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Kuma da ke larbaci muna da maimaitawa shirin da wato ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu kama da dindika malam sashen wasu numurin Amurka inda muke misalin karfe 10:30 na dare, musamman shi Solomon Abu wanda ya bada umarni da Juma'a Aliyu ta taya ni gabatar da shirin da kuma injiniya ɗinmu Mr. Charles Hall, ni ne Ali Musa Fansokoto. Muke barin ku yanzu sai mun dawo da karfe 8. Assalamu alaikum.